Jendela Bahasa Perniba.
Mai girma gwamnatin jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ka ce za kai wa Rabi Musa Kwankwaso ritaya irin ta siyasa. Wannan ita ce ake so a yi mana ɗan birin-birin a ɗauke hankalin al'ummar jihar Kano.
Wataƙila da kun yi adalci an saka faifan jawabin da ya yi ba don ihu da aka ce an yi ba, da za a ji inda yake magana. Amma abin da shugaba Buhari yake jawo hankali a kai shi ne yaƙin nan ba na soja da 'yan sanda ne kaɗai ba.
A gidan malamai a yanzu kowane malami na local government 44 sai ya ci shinkafa, kaza, ankwai da naman shanu.
Waɗannan da ma wasu sauran batutuwa na siyasa za su zo muku ne ta cikin shirin hangen dala na wannan lokaci. Masu sauraro, assalamu alaikum. Abdulkadir Yusuf Gwarza ke cewa barkanmu da wannan lokaci. Kana kuma sanninmu da sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shiri na hangen dala, shirin da kan yi duba kan batutuwan da ka zamo tarnaƙi ga ci gaban demokradiyyar ƙasar nan, baya ga baiwa 'yan siyasa damar tofa albarkacin baki, la'akari da sashi na 39 na kundin tsarin mulkin wannan ƙasa. Fadar shugaban ƙasa ta ce ta ji yadda wani rukunin mutane suka yi wa tawagar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ihu a yayin da ya kai ziyarar Jaje Borno. Mai magana da yawun shugaban ƙasa Malam Garba Shehu ya ce wanda ya ɗauki nauyin bidiyon da aka baza su a shafukan intanet da ke nuna an yi wa shugaba Buhari ihu bai yi wa mutanen Borno adalci ba, wanda ya ce an san su da karamci da kuma karrama baki. Buhari ya ziyarci Maiduguri ne domin jajantawa gwamnati da al'ummar jihar ta Borno bisa harin auno da Boko Haram ta kai kan wasu matafiya, abinda ya sanadiyar mutuwar mutane da dama. Wasu dai na da ra'ayin cewa ihun da aka yi wa shugaba Buhari manuniya ce kan yadda al'ummar arewa maso gabashin wannan ƙasa suka fusata da rashin ɗaukar kwakkwaran mataki daga gwamnatin don kawo ƙarshen hare-haren da ake kai wa mutanen wannan yanki. Yayin ganawarsa da sashin Hausa na BBC, Malam Garba Shehu ya yi zargin cewa wasu 'yan siyasa ne suka ɗauki nauyin mutanen domin su yi wa shugaba Buhari ihu a garin Maiduguri.
Idan kana da mutum ya kai miliyan 5-6 a ƙarya gari, da wuya ka ce ba wanda ransa ba zai ɓaci akan wani abu ya soke ka ba, musamman zamani na siyasa. Kana zaton yanzu wannan abun wataƙila ba wasan kwaikwayo ne wani ya shirya ba?
Kuna ganin kamar ba mutanen Borno ba ne ba suka fito suka yi wannan ihu don su nuna fushin su ga rashin daukar kwakkwaran mataki a wannan yaki da ya gallabe su.
Maganar daukar mataki, shugaba Muhammadu Buhari ya yi alkawari a canje matakai da ake dauka don a fuskanci wannan sabuwar matsala da ta so. Akwai matsala, ba a jayayya akan wannan. Mu abin da muke gani, mutumin jihar Borno ba zai manta karamar hukuma 20 an tashi an bar ta. Yanzu an koma titin shiga Maiduguri, Kano Maiduguri shi kadai ne a buɗe a wancan lokaci. Yanzu titin da ke shiga Maiduguri a buɗe yake.
Amma duk da alkawarin da shugaban ƙasa ya yi, har yanzu har-haren babu ƙaƙƙautawa musamman a Borno, kuma ko har-haren da ana iya ganin kila za a iya kare su, amma kuma gwamnati ba ta yi hoɓɓasa ba a wannan fagen.
Wataƙila da kun yi adalci an saka faifan jawabin da ya yi ba don ihu da aka ce an yi ba, da za a ji inda yake magana. Amma abin da shugaba Buhari yake jawo hankali a kai shi ne yaƙin nan ba na soja da 'yan sanda ne kaɗai ba. Yana mamakin ba zai yi a ce kan ta'adda ya taso daga tafkin Chad, ya ƙetaro ya zo har cikin Maiduguri, ba wanda ya gan shi, ba wanda ya sanarwa hukuma ya ce a magani.
Malam Garba Shehu, kamar
wannan
bayan nuna cewar kamar kuna ƙoƙari gazawar da kuka yi bace ba ku ɗora wa wasu alhaki, me kun ku karɓi alhakin in gyara ne ku gyara.
Wannan gwamnati ai ta nuna za ta iya. In za ka saurare ni, abin da nake gaya maka, 2012-2017 gwamna da kansa ya faɗa Boko Haram kamar babu ita. Fitina ta kullo kwanan nan, ba wanda yake jayayya akan wannan, kuma za a yi gyara, za a ɗau mataki.
Kuna cewa za ku iya, Malam Garba Shehu, kuma in an samu irin wannan hari haka na auno, gwamnati zata fito illa iyaka ta jajinta ta ce zata dauki mataki amma har yau an kasa ganin tasirin irin waɗannan matakai da kuke cewa za ku ƙara dauka sai yaushe za ku dauki mataki tartibi wanda zai kawo ƙarshen Boko Haram
ai wanda zai ce gwamnatin nan ba ta tasiri akan Boko Haram ba sai dai a duniyar wata yake zone
mai magana da yawun shugaban kasa Malam Garba Shehu na yin waɗannan kalamai ne a gabar da shugaban kasa yayin kira ga mutanen jihar Barna da su hada kai da sojoji da sauran hukumomin tsaro dan samun nasara aiwatar da yaki da ƴan ta'adda shugaban kasar yayi wannan kira ne a lokacin da ya kai ziyarar ta'aziya ga fadar shehun Barna Alhaji Abubakar Elkanami a wannan Laraba to wannan kenan ranar 13 ga watan Fabrairu ta kowace shekara rana ce da Majalisar Dinkin Duniya ta ware a matsayin ranar rediyo ta duniya a koda yaushe gidajen rediyo kan bayar da dama ga jama'a domin fadin albarkacin bakin su da kuma sanar da su irin wainar da ake toyawa a duniya ta kowane fanni na rayuwar dan adam walau ta fannin samar da labaru da dumudumin su waɗanda suke tsage gaskiya komai dacinta takin ranar ta bana shine tasirin da rediyo ke da shi wajen inganta rayuwa ta fannoni daban-daban ga al'umma kowane irin tasiri rediyo take da shi a tsarin mulkin demokradiya tambayar da muka yi wa Malam Salihu Salih Khalid kenan malami a sashin koyar da aikin jarida na kolejin kimiyya ta jihar Kano
radio ta taka rawa da yawa a abubuwa kuma masu fadi da suka shafi al'amarin rayuwar dan adam gaba daya idan kuma muka magana akan demokradiya zai magana akan yadda radio take taimakon shugabanni misali shugabanni na demokradiya suna amfani da radio hanyoyi daban-daban na farko a wajejen tun daga farkon fara neman ma shugabancin kansa dan demokradiya wa da suke yin takara suna amfani da gidajen rediyoyi da kuma programs da ake yi ake gabatarwa a gidajen rediyoyi domin tallata hajar bukatar su ta samun wasu matsayi da suke so su samu hakanan kuma bayan sun samu sun kai gaci dangane da ma'ana samun karbuwa a gurin mutane sannan kuma da sun samu an zabe su sun fito sun fara ayyuka nan ma suna dawowa ga rediyo ne domin su gaya wa al'umma irin ci gaban da suka kawo musu da kuma wasu alƙawarrukan da suke so su yi musu waɗannan bayan su ne suke ba su damar samun kwanciyar hankali a wajen al'amarin gudanar da mulkin nasu ba dan komai ba saboda ita demokradiya tana tafiya ne akan akwai wani abu guda daya a cikin ta da yake da muhimmanci duk da cewa wani bayani ne daban shi ma amma dai akwai abin da muke cewa accountability akwai kuma transparency musamman a harkar demokradiya ana sanya zamanin shugabanni suna bayyana wa jama'a me suke yi daya daga cikin hanyoyi kuma manya-manya waɗanda masu mulki na siyasa suke amfani da shi wajen bayyanar da abubuwan da suke yi a kasa komai a faifai a ganshi shine ta hanyar yin amfani da radio akan wannan gabar radio tana da muhimmanci domin ita ce take da wider coverage kuma take da access wanda yake yafi kowanne ragowar mediums din yawa misali za ka ga cewa zaka je kauye mai nisa amma zaka tarar cewa mutane suna amfani da radio zaka je gurin da zaka tarar wata kila babu wani ma wanda ya iya rubutu ko karatu ko kuma wanda suka iya rubutu ko karatu kadan ne amma radio tana nan mutane suna jinta saboda saukin ta na wajen sarrafawa da kuma saukin yanda ake koyar amfani da ita da kuma kasancewar tana bawa mai sauraron ta damar ya zauna ayi masa aikin gabatar da waɗannan bayanan da ake gabatar masa wanda ya sha bamban da a ce shi zai karanta sannan kuma ya zo ya fahimta
Malam Salihu Salih Khalid kenan malami a sashin koyar da aikin jarida na kolejin kimiyya ta jihar Kano da yake ana kallon rediyo na taka muhimmiyar rawa wajen haɓaka ita kanta demokradiya Ifsa Bashir Hayatu Jantile shine mai taimakawa shugaban majalisar dattawa kan kafafen yaɗa labarai yayi mana ƙarin haske kan rawar da rediyo ke takawa wajen haɓaka demokradiya a Najeriya da ma duniya baki daya
Radio ta bada gudunmawa akan demokradiya musamman ta Najeriya da siyasa ba dan kadan ba domin idan ka koma tarihi za ga radio ta fara aiki a Najeriya a wajen yin hijira ta 1933 lokacin da mulkin Turawa suna neman yadda za su ringa aika sakon su ga mutane a lokacin mulkin mallaka sakon sarauniya da sauran sakuna wanda aka cewa ba kowa ne yake da ilimin da zai iya karanta jarida ba ko kuma ya ga turanci a labarai aka ce to kamata a kike radio kowa da yarasa ne ya gaya masa wannan ya jawo su kansu manyan Najeriya suka mulki irin su Sardauna da Awolo da Zik sun yi amfani da radio su kansu wurin cimma burin su kaka manta a Ibadan akwai radio a Enugu akwai radio a Kaduna akwai radio wannan radio Sardauna ya amfani da ita a Arewa Awolo ya amfani da ta sa Ibadan sannan shi kuma Zik ya amfani da ta a Enugu dan shi Zik ya wayar da kan iyamurai Awolo ya wayar da kan Yarbawa kuma nan Premier ya wayar da dukkan al'ummar Hausa Fulani da wannan radio akai amfani wurin wayar da kan mutane ne yadda za su shi zabe ne yadda za a yi rally na siyasa dan aika sako ne yadda za a sanar da su suwaye ɗan takara ne yadda za a yi campaign ne yadda kuma za a tabbatar da cewa ga wanda wane ya kamata a zaba wannan duk a radio akai a lokacin kasar dauna radio ta bada ƙara bada gudunmuwa wanda zaka iya cewa kamar ruling class wato manya masu gwamnati wanda ake cewa elite sun amfani da ita na wurin bunƙasa siyasar Arewa a lokacin kamar NPC ta Yarbawa da NCNC da kuma Action Group haka idan aka iya tunawa jam'iyyar APN ta yi amfani da Radio Nigeria Kaduna wurin amfani da gwamnatin shagari na wanda za a gaya wa mutanen Arewa a don gungun da gwamnati take kar ka manta akwai kasataccen shirin siyasa da ake yi alƙawari kaya a Radio Kaduna wanda shahararren dan jaridan nan baban Mahili Alilu Ahmed Getse yake yi dan bunƙasa da wayar da kai da cika burin gwamnatin tarayya ta APN a lokacin wanda ta kawo lokacin cewa gwamna Rimi shi ma itunanin cewa ya kamata me zai ya taka wa MPN birki na propaganda da suke amfani da radio ta mutane yazo Radio Kano shi ma ya kafa shirin siyasa zamani riga wannan shiri na zamani riga da ake a Radio Kano shi isa Rimi shi ma yake gaya wa mutane sako musamman na kauyuka na abin da yake yi wanda kuma wannan shiri shi ma yayi tasiri har yazo ya zama kankan da shirin da ake a Radio Kaduna radio ta bada gudunmuwa musamman shirin siyasa da ake a gidan Radio Freedom na kowane gauta wanda har yanzu ina yi wanda wannan gidan radio ta Freedom ya kawo canji a siyasar jihar Kano baki ɗayanta
Ibsa Bashir Hayati Gentile mataimaki na musamman ga shugaban majalisar dattawa kan kafafan yada labarai Muleka jihar Bayelsa domin jin suma irin wainar da ake toyawa inda kotun koli ta soke zaben gwamnan jihar Bayelsa David Leon na jam'iyyar APC kwana guda kafin a rantsar da shi alƙalan kotun biyar wanda mai shari'a Mari Odili ta jagoranta wajen yanke hukuncin sun ce an soke zaben David Leon ne saboda mataimakin sa Biyo Barakum Digi ya mika hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa takaddun bogi domin tsayawa takara a zaben ranar 16 ga watan Nuwamba shekarar da ta gabata haka kuma kotun ta bayyana cewa wannan matsala ta shafi gwamna David Leon tunda shine ya mika sunan mataimakin sa a lokacin zaben gwamnan jihar wannan na zuwa ne a lokacin da ake tunawa da rasuwar tsohon shugaban kasa na mulkin soji General Murtala Ramad Muhammad wanda ke cika shekaru 44 da rasuwa wasu sojoji da suka yi yunkurin juyin mulki ne suka kashe tsohon shugaban kasar a ranar 13 ga watan Fabrairu shekarar 1976 a jihar Lagos an kashe tsohon shugaban kasar ne a yayin da yake kan hanyarsa ta zuwa aiki Murtala Ramad Muhammad shine mutum na hudu da ya zama shugaban Najeriya tun bayan samun yancin kai daga turawan mulkin mallaka na kasar Burtaniya a shekarar 1960 to sai dai tuni akasarin yan kasa na tuna irin jajircewar da yayi wajen yaki da rashawa da kawo tsari ga aikin gwamnati da san ci gaban wannan kasa hatta shi kansa Comrade Umar Hamisu Kofar na isa ya bi sahun yan kasa wajen tunawa da tsohon shugaban kasa Margayi General Murtala
duk wasu abubuwa da suke faruwa a kasar nan da koma baya da ake samu baya rasa nasaba da yadda kasashen duniya musamman kasashen yammacin duniya suke yin kaka gida ko kuma suke baza komar bukatar su a nahiyar Afirka
a matsayin ku na kungiyoyi masu zaman kansu idan kuka kalli wancan lokacin da kuma wannan lokacin akwai wani bambanci ne ko kuma wasu abubuwa da za ku iya haskawa masarar
akwai bambanci mai tarin yawa in ka kalli gwagwarmaya da kuma kishin kasa na shugabannin baya Murtala akwai bayanan suka biyo bayan cewa jawabi da ya a taron AU cewa Afirka ta kai ta kawo kai kuma ba za ta ƙara yin biyayya da wani umarni na kasashen duniya ba kuma a lokacin akwai wani ambassador na kasar America wato William Rehan Ellison wanda shine ya tadi ban bayanai na gwamnatin shi Murtala yana kai wa kasar America yana nuna cewa Murtala fa yana bujire musu Murtala yana kokarin ya dauki layi na gina Najeriya da kuma kawo yanci ga nahiyar Afirka baki daya to wannan alƙamari kalubale ne na kuma dole ya zama shugabanninmu yanzu idan har ana so kasar nan ta samu kaiwa ga tudun tsira sai a rinka yin koyi da kwaikwayo da irin waɗannan mutane da suka tsayin daka wajen gina ƙasa da kuma tsora ƙasa a tubalin da za ta kai ga matakin ci gaba kuma akwai bayanai da yake nuna yadda shi Murtala ba mai kabilanci bane ba kuma mutum ne mai son ƙasa ta zauna a guri ɗaya cin abin da ya samu aka yi bangare cewa ya aure Bayarabiya domin ya zama na kowane yanki na ƙasar an bashi yancin shi kuma an bashi kasan shi to kalubale ne yanzu kuma ya kamata a ce al'umma su yi koyi ba ma sai kisan shugabanni su kadai ba ya zama ana samu gwaraza ana samun jajirtattu ana samun yan kishin kasa irin Murtala Muhammad Ramat
Comrade Umar Hamisu Kofar na isa da ke zaman shugaban kungiyar nan ta SETSAC da haka kuma mu dawo sauran batutuwan yan siyasa wanda ke ci gaba da karakaina wajen yada manufofin tafiyar da suka yi imani da ita farawa da kalaman awwal waru mai zane na jam'iyyar APC wanda ya shigo yana mayar da martani kan wani dan siyasa na jam'iyyar PDP Kwankwasiya bisa wasu kalamai da yayi.
Alhaji muna takeici na irin abubuwan da suke faruwa a tsarin Kwankwasiya, mutanen da har yanzu ba su san kansu ba, mutanen da har yanzu ba su san me yake musu ciwo ba, mutanen da har yanzu tafiya suke ba su san ina za su je ba. An ɗebo mutane ƴan gangan waɗanda suka dade akan kin tsarin, an mai da su mutane saboda sun iya karanta magana jari, domin maganganun da Komar Abdulsalam yake yi ai magana ce ta magana jari, magana ce ta labarai. Ni mamakin da ike daure min kai shine Kwankwaso ya manta ma waye Abdulsalam, ƴan Kwankwasiya shin ba san wane ne Abdulsalam ba? Abdulsalam nan fa shine a jahar Kano, ba mu da wanda i nuna wa Kwankwaso kiyayya. Amma yau saboda ya iya karanta magana jari an dauko shi an mai da shi mutum a cikin tsarin, shi suke turowa iya taba mutanen da suka bar tsarin Kwankwasiya.
Kuma fa akwai zargi akan ku na cewa hatta lamba ɗayan shi ma yana fifita waɗanda suka shigo daga baya akan ku asalin ƴan jam'iyyar.
Ni ina ma magana da Allah wancan rusheshen gidan da tsunami ta kama.
Ai yanda wancan da yake kuma dai haka ake zargi.
Shi wancan ai agula ne, ai wannan lamba ɗayan babu wanda ya isa ce mana bako, domin gwamnatin 2015 da mu aka yi ta.
Rabi Suleiman Bucci da mu aka yi ta zaben 2019.
Rabi Suleiman Bucci jam'iyyar dauko su kutun iya cikin takaddara ce ta zauna da shi a cikin jam'iyyar PDP. Ya rashin sani, amma da Allah ya kawo lokaci ai gashi daman da Rabi Suleiman Bucci da Ganduje duk duniya babu waɗanda suka bautawa Kwankwaso irin waɗannan mutane.
Amma me yasa bai dafa wa Gandujen ba a zaben 2019?
Nake amma maganar Allah ne bai kawo lokaci ba, ai lokaci shike kansa. Da Ganduje shine gwamna ba shine mutumin gwamna ba? Alhaji wannan mutumin agola da ishigo yake bata Rabi Suleiman Bucci, ina so in ga ma har ka gama Kwankwasiya har a gama siyasa a jihar Kano, wallahi alazim ba za ka kai darajar Rabi Suleiman Bucci ba. Rabi Suleiman Bucci attajiri ne, masanin alqur'ani. Rabi Suleiman Bucci shine cibiyar Kwankwasiya. Yau gashi da Rabi Suleiman Bucci ibar Kwankwasiya daga jihohi daban-daban ba ma na jihar Kano ba, da kananan hukumomin jihar Kano. Kwankwasiya ta rushe, Kwankwasiya ta wargaje, na san dizzacin da za a yi, wallahi san batu ne.
Rabi Suleiman Bucci fa shine mutumin da ya jagoranci jam'iyyar PDP a zabe aka rikita muku lissafi,
amma kuma da aka je kotu aka kira shi saboda masanin alqur'ani ne, ai kasa bada shaida, kira ga gwamnatin jihar Kano da babban murya. Muna ganin darajar duk wanda yake cikin tsarin jam'iyyar APC, muna kuma mutunta mai girma gwamna daga sama har ƙasa. Amma ba daidai bane a ringa barin maki wanda har aka shigo in conclusive soya yake kar a zabe ka gwamna, a ringa rufe kofa da shi.
To sai dai awwal waru mai zane na waɗannan kalamai ne a gabar da muka karɓi bakuncin Alhaji Musa Danbinni wanda ya shigo yana ganin baikin ƴan siyasa da suke mayar da martani kan kalaman da sanatan Kano ta tsakiya Malam Ibrahim Shekarau yayi na kin goyen bayan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, matukar yace zai nemi mulki a zango na uku.
Ta azancan sa akan turba yake, kuma duk mutumin da ya san Najeriya ya san ka zo ka ce za a gyara tsarin mulkin Najeriya don ka huce abu ne mawuya ce. Kuma an jaraba a baya an gani lokacin tsohon shugaban kasa cewa da shugaban Obasanjo, shi da kuɗi ma aka zo cikin majalisar don a canza tsarin mulkin domin ya huce, amma abun bai yiwu ba. Amma wannan maganganu duk da ake taka ce na ce duk dai abu ne wanda mutane suke so su faɗi ra'ayinsu, kuma ya danganci ma akwai malishin tarbiyya don ka zo ka faɗa babban mutum mai matsayi irin tsohon gwamna Karo biyu, sannan ya yi minista, sannan yanzu kuma zababban sanata ne a Kano ta tsakiya, dinga cewa bai ba da gudunmawa ba a rayuwarsa da zancensa da suka yi tarayya da Buhari, duk da dai a sannan ba ma tare, ai duk mai hankali ya ga abin da ya faru.
Wani waye suna nufin kamar hakan ya nuna dama akwai jiƙaƙƙiya tsakaninsu.
To ce ce jiƙaƙƙiya wanda suke jam'iyya ɗaya yanzu, shi sanata ne, shi kuma shugaban ƙasa ne, kuma kowanne an zaɓe su a lokaci ɗaya za su sauka. Zance ne nan ya ga abin da ya dace ne a ce mai sanin doka da mulki da dokar ƙasa, mai bin tsarin mulkin ƙasa ya ce zai zo yi wannan, yake ganin ba zai yiwu ba. Kuma in ma ya yiwu dai shi baya da ra'ayin ya bada goyon bayansa akan wucewa shugaban ƙasa Buhari ya ci gaba. Kuma wannan ba ra'ayinsa kaɗai ba, ra'ayin mutane ma da yawa a yanzu ba za su so cewa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a gyara tsarin mulki domin ya wuce ba.
Kuna ganin ba ku gamsu da kamalu da yansa ba?
To yanayin da ake ciki a ƙasa duk da muna yin APC ne mu, ai ba daidai ake tafi ba, ana samun kurakurai ga su nan wanda sun ƙi gyaruwa musamman harkar tsaron nan. Abubuwa suna ta ƙara taɓarɓarewa, mutane na cikin halin haula'i. Ya za a yi a ce kuma wannan mutum ya zo ka bashi sake bashi wata dama ya zo ya wuce? Sai dai kawai dai dan abu ne na gaya maka kamar yadda na faɗa, mutane ne waɗanda suke son su zo su shiga su ci mutuncin wani mutum ko su faɗi wata magana akan wani mutum.
Wasu suna ganin irin waɗannan kalaman za su iya ba shi Sadauna matsala idan aka zo batun takara, tunda jam'iyyar tana hannun shugaban ƙasa da mutanensa, anya ko abin zai daɗi?
To ai dai mulki na Allah ne, kuma hannun Allah yake. Shi kanshi dai aka zaɓe shi a ciki, Allah ne ya bashi, kuma aka dafa masa ya kai ga gacci. Shi ma Sadaudauren Allah yake nema, Allah ne zai bashi, kuma Allah zai sa mutane su dafa masa in shi ne ya ci gaba. Amma dai zance ne na mulki dan zaka sauka kana ganin cewa zaka koma ka sace ci gaba to akwai matsala a Najeriya ba mu kadai ba yare ɗaya ne ba ba jinsi ɗaya bane mu da mu kuma ita jam'iyya haiyo ba gado bace akwai abubuwan da suke faruwa a ciki wanda mutane wasu tuni sun baza koma su sira da ban wannan matsayi kaga da zancen cewa zaka bai wani mutum ko dan mutum zai ga yana ciki ya faɗi abin da ba shi bane musamman shi da kan zan shi kan tsayawa kan gaskiya
Alhaji Musa dan binni dan jam'iyyar APC kwanakin baya ne lamba ɗayan wannan jaha ya bayyana cewa lokaci yayi da zai yi wa Madugun Kwankwasiya sanatar Rabi Musa Kwankwasa ritaya a siyasance wanda batu ne da ya fusata magoya bayan Kwankwasan da suka shigo da tarin tambayoyi kan lamba ɗayan to su ma ƴaƴan jam'iyyar APC da ke mulkin wannan jaha suna ganin wannan batu na lamba ɗaya abu ne da kamar wuya wai gurguwa da auren nesa a kalaman Sani Yalo Gurjiya shugaban kungiyar Afeda Buri na wannan jaha
mai girma gwamnatin jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ka ce za kai wa Rabi Musa Kwankwaso ritaya irin ta siyasa ina so in tabbatar da al'ummar jihar Kano wannan ita ce ake so a yi mana ɗan birin-birin a dauke hankalin al'ummar jihar Kano amma tsakanin Rabi Musa Kwankwaso da Abdullahi Umar Ganduje bakin su daya ina tabbatar
me ya tabbatar ma da cewa bakin su daya da bakin su daya shi ma gwamna ba zai ce zai yi ritaya irin ta siyasa ba
mai girma gwamna in dai da gaske kake za kai wa Rabi Musa Kwankwaso ritaya irin ta siyasa ka kafa committee a yi bincike a Ministry for Local Government ka kafa committee a yi bincike a commissionan ayyuka
amma local government din ta wane lokaci wannan zango ko kuma zangon shi kansa tsohon gwamna Rabi Musa Kwankwaso
lokacin Rabi Musa Kwankwaso
kaga gwamnan Kano ne yanzu kenan da amma lokacin shine ma yake kula da wannan alhakin
shi isa na tabbatar wa da al'ubar jihar Kano da Rabi Musa Kwankwaso da Abdullahi Umar Ganduje bakin su daya
to ai kaga kenan ma ba sai an kafa committee ba kawai da kansa zai fito ya ce abubuwan da suka faru
ya fito yi wa al'ummar jihar Kano bayani ya ce 5 km lokacin da muka yi da Rabi Musa Kwankwaso ban san abin da aka yi ba Rabi Musa Kwankwaso shi kadai abba da aka dawo da shi takara a jam'iyyar PDP shine commissionan ayyuka duk inda ka sani ana badakala a gwamnati in aka ce maka commissionan kananan hukumomi aka ce maka commissionan ayyuka sai dai a ja a rufe dan haka al'ummar jihar Kano ku ji da kyau da Rabi Musa Kwankwaso da Abdullahi Umar Ganduje bakin su daya in koma bakin su daya ba Abdullahi Umar Ganduje ka zo kai mana bayani akan 5 km local gamman 44 ya kai aka kwashe kayan aiki
wai da Allah maganan nan duk ba ta riga ta wuce bane ta kilomita 5 na kananan hukumomi
so kake mu bari a ringa raina wa talakan jihar Kano hankali mutanen nan suna taimakon junan su Rabi Musa Kwankwaso ya samu dama ya taimaki Abdullahi Umar Ganduje Abdullahi Umar Ganduje daman nan a hannunka take ka fito ka taimaki al'ummar jihar Kano ka fito ka taimaki ƴan jam'iyya wannan ba daidai bane gwamnati ta bamu a cikin wahala ana dauke hankalin mutane ana kwashe kayan aiki
kace Rabi Musa Kwankwaso ya taimaki Ganduje shi kuma Ganduje da me ya taimaka Kwankwaso
Ganduje ifito itaimaki al'ummar jihar Kano dama ce Rabi Musa Kwankwaso isamu itaimaki Ganduje daman nan yanzu a hannun Abdullahi Umar Ganduje take Abdullahi Umar Ganduje ba wata rigima da kuke da Rabi Musa Kwankwaso in kuma kuna rigima wanne tsari ka dauka local gamman 44 wanne za a kare mutuncin Gandujiya
Sani Yalo Gurjiya daga karamar hukumar Bunkure shi kuwa Alhaji Sani Garka dan batta shigowa yayi yana yabawa gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje kan managarcin ayyuka da yake samarwa wannan jiha
Dole ka yabawa Abdullahi Umar Ganduje. Ganduje gandin aiki. Yanzu ya dauki malamai masu koyarwa wato a bakarantun primary mutum 4,200. Ganduje Allah saka da alkhairi. Mu kanawa muna godiya. Sannan ka bi ga abin nan a hannun yara masu amana. Na daya mai girma dafta Dallami Hayyo karamar hukumar Ungwaggo Santoria ta tsakiya da sakataransa Malam Baffa Sale Wudin Santoria ta kudu wato waɗannan yara inda suka burge ni duk yaran da za a dauka sai ya cika harda guda 5 na daya yayi primary sannan yayi secondary sannan yayi NCE sannan yayi jarabawa kuma ya ci waɗannan yara Allah ya muku albarka kun rike amanar Abdullahi Umar Ganduje kun rike amanar Farfesa Hajiya Hafsa mata Abdullahi Umar Ganduje dan haka Allah ya muku albarka kuma tunda nazo dole he na higa gidan malamai in yabawa shugaban gidan malamai Dr. Bello Shehu karamar hukumar Nasarawa kuma Santoria ta tsakiya sannan sai babban darakta da mulki Alhaji Ado Sani Tumfafi Santoria ta Arewa waɗannan yara Allah ya muku albarka kun rike amanar Abdullahi Umar Umar Gamduyi, kuma sannan kun rike amanar Farfesa Hajiya Hafsa matar Abdullahi Umar Ganduje, wato a gidan malamai a yanzu kowane malami na local government 44 sai ya ci shinkafa, kaza, ankwai da naman shanu.
Dattijan dan siyasa Alhaji Sani Garka dan Batta daga Sanatoriya ta Arewa.
Gendala ba shiga birni ba.
Baki daya da haka ne kuma shirin hangen dala na wannan lokaci ya kammala. A madadin abokan aiki Ahmad Rabiu Ja'in da Khadija Rabiu Indabawa, sai shugaban sashin siyasa na wannan gida Muzammil Ibrahim ya kasayi, Abdulkadir Yusuf Gwarza da na gabatar nake cewa wassalamu alaikum.